أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بايهك يا موا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمنا قديا قال الله سبحانه وتعالى دي قدر تامنا هدوا أولنا ساهية تلحدي دقانان تكين قدر راديو الهدى كيسي أيو منا أكو قوتنا صفر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم shekara ta 1442 wanda ya dace da 20 din watan 9 miladiya ta 2020. Yanwa musulmi, kamar yadda muka saba a cikin wannan tagaceccen zama, fadakar da kawunan mu kuma lasiya ma wanda suke bangaren da ya shahi iyaye mata ko kuma ce diya mata, wanda kusan nasihar kai tsaye ta yi huskantan su a kasancewar irin mahimmancin da suke da irin mahimmancin da addinin musulunci ya basu, da kasancewa in sun gyaru kowa ya gyaru, in sun lalace kowa ya lalace. Ubangiji subhanahu wataala ya mana tawfiki. A satin da ya gabata a darasi na ƙarshe cikin wasiyoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da diya mata, gaba ta ƙarshe da aka yi magana akan ta, an yi magana akan abin da ya shahi siffofin macen da ya kamata ki zabe ta a matsayar kawakki. Bimana karki zabi le ko dukkan wata mace wanda take bata san miye manuhar rayuwa ba, bata san miye manhohi na addinin musulunci ba, kawai tana rayuwa ne rayuwa irin yanda sauran halittu suke rayuwa, ba tare da sanin cewa ba akwai kalubale da irin aikin da ya kamata ta yi a matsayinta ta musulma game da abin da ya shahi mijinta, game da abin da ya shahi diyanta, game da abin da ya shahi kawayenta, game da abin da ya shahi yan anguwansu, yan uwanta, uwayenta, da dukkan wani wanda yake da alaka da ita a cikin rayuwa. Idan kika tashi zabar kawa, ki zabi kawa wadda za ta taya ki akan bautawa Allah subhanahu wa ta'ala, za ta taya ki akan ruko da kankamu da kulawa da bada jajircewa akan abin da ya shahi kula da gidanki na aure. Ki zabi kawar da za ta taimaka miki akan ya zaki tarbiyantar da ƴaƴanki, ai da an yi kaza da kaza zai yi kaza, da an yi kaza da aba kaza zai kaza. Irin waɗannan kawaye su ne yake wajibi a gare ki ki nema, ba ki je ki nemi ɗan duniya ba. Wabitali gidan mijinki sai zama kaman nan ce fada, nan ce matsiga, nan za a zo a yi tai da mutane, kohon gidanki ya zama to kaman kohon tasha ko na makamancin wannan. Dukkan wanda ya ga dama, kullu man habba wa dabba, zai shiga lokacin da ya ga dama, ya huta lokacin da ya ga dama, ana ga ke ai bakki da matsala, wace wise ce, wane ne da sauransu. Za ki gane wise ce ke a lokacin da ganewan bai da amfani, a lokacin da ya zama to kin bar gidanki a irin wannan yanayin, sannan kuma hallau ɗiyanki tabbas ba za su samu irin abin da ya kamata su samu na tarbiyya ba. A wancan lokaci kuma lokaci ya riga ya ƙure, ƙarshe sai na dama, sai kaza sai kaza, Allah kiyaye. Al'ayyati hal, mace ta zabi kawa wadda take ta kirki, ba kawar da za ta riƙa taya ki kuna kallon waɗannan siri da ake sawa a cikin arewa kuna makamancin wannan, wanda za ta riƙa kiranki tana an hwara, a ba hwara ba, a bari in zo in kalla, a zo, ko kuma ki taɓo ta wacce an hwara ko kuma tsoka da sauransu dai. Irin waɗannan ababe, irin waɗannan kawaye ba kawaye zama ba ne ba. Kuma idan za ki iya faɗakar da su, ki faɗakar da ita ta hwasa. Idan ba za ta hwasa ba, to iya da kyau ki wanke kan hannunki a kanta, bimana ki rabu da harkanta. Ki zaɓi wadda za ta taya ki ɗa'a ga Allah, ba wadda za ta taya ki ɓata tarbiyyar yaranki ba da tarbiyyarki, sannan kuma wabittali kin ɓata lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baki, wanda kuma wannan lokaci abu ne wanda yake tsadadde, kuma Allah sai ya tambaye ki akan wannan lokacin da kika ɓata, kika kalli fina-finai da wane ne da wane ne. Ki shirya abin da za ki haɗe wa Allah. Kenan ki zaɓi ƙawar da za ta taya ki zuwa makaranta, za ta taya ki ta yin karanta Ƙur'ani, karanta hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, fadakar da ke wasu salo na girki irin na zamani, wanda yanda dai abinda zai kara armashi a gidanki ya zamanto gida ne wanda yake iya da ɗanɗano, ba zamanto kawai haka malam Abu ba wani fasali ba wannan, sai dai zamanto gida ne gashi nan malam, ba wanda ya sa abinda ya kamata a yi. ƴan uwa musulmi so da yawa na sha ishara na sha nuni akan abin da ya shahi iya daga cikin matsalolin da a yau ake fama da su so da yawa zaka ga an doko matashi da matashi an hada su aure a daidai lokacin da za su shiga wannan gidan su yi ta dauki ba dadi da sauransu kuma da yawa haka yake faruwa kaga cewa gashi nan an yi aure amma kuma hallo auren bai wani aihuwar da dami ido ba idan ka ji rikicin da aka yi a cikin auren a cikin wata daya ko wata biyu in ana baka labari sai kai tsammani auren kamar ya shekara 40 shi kuma alhali gaba dayan shi ma bai wuce wata daya ba ko wata biyu ko wata uku ko na makamancin wannan me yake ka irin waɗannan matsaloli iya daga cikin abin da ke ka irin waɗannan matsaloli rashin sanin manuhar me yasa ake yin aure rashin sanin manuhar da wace niyya ya kamata mutum ya aure kawai zaka yi aure ne saboda kana jin gariza na bukatuwa zuwa ga kiyama ce kawai zaki aure ne saboda kina ji kina da gariza ta bukatuwa zuwa ga dan namiji kawai ko kuma a akwai wasu manuhohin da su suke da alaka da duk mutumin da zai yi aure to wajibi ne akan shi ya kiyaye waɗannan niyoyin to insha Allah ta'ala a wannan zama kenan tsakanin mazan da matan gaba daya kenan kowa zai ji manuhon da ya kamata a ce a lokacin da kika tashi yin aure to ga irin abubuwan da ya kamata ki yi niyya saboda ki je ki zauna a gidan mijinki ga irin abubuwan da ya kamata ka yi niyya saboda wadda zaka auro ka rike ta da hannu biyu a ba da kulawa a kula da addini a tarbiyantar da yara a yi duk abin da ya dace to waɗannan nawaya niyoyin nan su ne suke shan bamban so dia zaka samu wani zai aure ne saboda sha'awa kawai wani zai aure saboda abin da ya shahi yana so ne kawai ya ji shi ma ya zama wani kwariyar shugaba yana so yanda zai rika bada umarni yana kare inda ba gaba yana magana ana sadaqallahu alazim wani za ka ga cewa a daidai lokacin da an yi tashin aure shi niyyar shi dai kawai yaya za a yi ya zamanto ya samu ƴaƴa to zaka samu niyoyi ne daban-daban kala kuma daban-daban to amma a addinance wani irin niyya ya kamata ka yi wani irin niyya ya kamata ki yi a lokacin da kake faman dauko wanda zaka zauna ko kuma ana ma cikin zaman wani irin niyya ya kamata ki sauya ya koma ga irin niyyan da su ne ake zaman aure ayi zama wanda yake mai albarka ayi zama wanda yake mai alheri kuma karshe gobe kiyama a samu dacewa a wajen Allah mai girma da buwaya ubangiji subhanahu wataala ya mana tawfiki waɗannan abubuwa a lokacin da mutum zai yi aure ko kuma yayi auren ma iya da kyau ana iya gyara niyya abu na farko aure da zaka yi kamar aiki ne kake da wasiyar Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma kana so ka tabbatar da wata manufa ta shari'a ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu a ce yake cewa ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba a waɗannan ayoyi guda biyu ubangiji subhanahu wataala yana mana bayani akan cewa ya halicci dan adam a can cikin suratul nisaa aya ta farko Allah yake cewa ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ku ji tsoron ubangijin da ya halicce ku daga rai guda ɗaya tak ita ce rai ta annabi adam alaihi salatu wassalam amma kuma daga wannan annabi adam din nan wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa Allah yasa aka rika wanzuwa aka rika fadada aka rika karuwa mutane aka samu mutane ga su nan dandazo kala-kala a daga wannan ran guda ɗaya ta annabi adam to kenan manufa ta addinin musulunci shine da shari'a ta Allah subhanahu wataala shine wanzuwar dan adam a saman ban kasa to wanzuwar dan adam a saman ban kasa kaga aiki ne da wasiyar Allah subhanahu wataala da wasiyar da ubangiji subhanahu wataala yayi akan ka akan cewa kenan idan aka kama wannan tafarki na aure to wannan yana taimaka akan wannan jinsin dan adam ya ci gaba da wanzuwa a ban kasa a dalilin haka aka yi magana akan aure aka haramta duk wani mu'amala wanda ba aure ba a duk lokacin da za a samu haduwa tsakanin namiji da mace ba a irin yanayin da addinin musulunci ya shar'anta ba su kuma yanayi ne guda biyu babu na ukun su ko ya zamanto matan ku wanda kuka aura ko kuma ma malakat aymanu kuma abinda daman ku ta mallaka to duk in ba waɗannan ababen ba duk idan aka samu haduwa tsakanin namiji da mace to tabbas fa ulaika humul adun wadannan sune masu ƙetare iyakar Allah subhanahu wataala kenan a lokacin da ka zo yin aure kai niyan cewa aiki ne za ka yi da wasiya ta ubangiji subhanahu wataala sannan kuma da tabbatar da wanzar da irin dan adam a saman ban ƙasa ka dauki abun a matsayin ibada ka dauke shi a matsayin aiki ne wanda zaka samu lada to wannan niyyar taka sai ta sa ubangiji subhanahu wataala ya baka lada akai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu binniyat lalle dukkan ayyuka maqrunatun binniya ana hada su da irin niyyan su da aka yi da shi kenan idan kai niyya dan tabbatar da waccan sunnar ta Allah a ban kasa wannan ma sai ka samu ladan shi sannan kuma abu na biyu a lokacin da auren nan da ka zo yi ka sa a ranka cewa kana haman tabbaka sunna ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama namiji ne kai ko mace ce ke idan zaki aure zaka yi aure to ka sa a kanka cewa kana haman tabbaka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana wasu sahabbai guda uku sun shigo gidan shi sai suke tambaya akan irin aikin da manzon Allah yake aikatawa aka ce a bangaren sallah yana kaza bangaren azumi kaza yake bangaren kaza kaza yake bangaren kaza kaza yake da aka ambata musu irin ayyukan da mazalla yake faka annahum taqaluha sai suka ga cewa aikin nan kadan ne amma me yasa ai suka ce aina nahnu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ina mu ina manzon Allah wanda kad ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara Allah ya gafarta mishi zanuban shi wadanda suka gabata da wadanda zasu zo yaya za a yi mu mutaita akan irin abin da yake yi ah mu dole sai mun kara mun yi gaba haka suka fahimta A dalilin haka ɗaya daga cikin su yace ni daga yau bazan sake cin abinci da rana ba. Bimana in ka ga na ci abinci to da dare ne. Kenan kullum azumi zai rika yi. Ɗaya yace kullum qiyamul layli zai idan shi ba zai barci da dare ba. Ɗaya kuma daga cikin su yake cewa shi kuma ba zai yi aure barantana auren ya shagaltar da shi akan bautawa Allah subhanahu wataala. Waɗannan mutanen sun kammala abin da suke yi na magana da sauran su huta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gida an bashi labarin cewa ga irin abin da wane da wane da wane suka aikata kai tsaye manzon Allah sai ya huta. Sai ya je ya hawo minbari yayi godiya ga Allah, yayi jinjina ga Allah subhanahu wataala, sai manzon Allah yake cewa me ya samu wasu mutane suke cewa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza. Yace wallahi ku sani cewa ni kinnan da kuke gani nahi ku jin tsoron Allah. Ba wani aiki da zaka yi ya zaman to kace a kai bari ka wuce gaban manzon Allah kai ba ta mata so ba nahi ku jin tsoron Allah manzon Allah ya ambata musu haka sannan kuma bayan kasancewar nahi ku jin tsoron Allah amma kuma manzon Allah ya ce ina yin azumi wani lokaci ina cin abinci wannan wasu kwanaki ina azumi wasu kwanaki kuma ina cin abinci kenan kaga manzon Allah ya rushe maganar wanda yace shi ba zai ƙara cin abinci da rana ba kullum azumi zai riga yi sannan manzon Allah yake cewa wa aqumu wa arqud ina yin qiyamul layli sannan kuma ina kwanta in huta sannan kuma manzon Allah yake cewa wa atazawwajun nisa ina auren mata dan haka famar raghiba an sunnati falaysa minni duk mutumin da ya kauce ya bare ya bar sunnata manzon Allah yake cewa mutumin nan baya tare da ni to anan kaga mahallu shahir famar raghiba an sunnati falaysa minni kenan kaga dabbaka wasiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce sunnata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan mutun yayi niyya a lokacin da yazo yin aure wannan shine niyyar ka ta biyu niyya ta uku ka tabbatar da cewa uhaqqiq ragabatan nabiy sallallahu alaihi wasallama zan tabbatar da manuhar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ta hanyar in sanya wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama horin ciki ta wace hanya manzala yake cewa sahabbai tazawwajul wadudal waluda fa inni mufakhirun bikumul umama yawmal qiyama manzala ce ku auri mata alwaduda wanda suke son ku sosai alwaluda masu aihuwa fa inni saboda ni mufakhirun bikumul umama zan yi alfahari akan sauran al'ummomi a gobe kiyama a dalilin yawanku ku aihu sosai kuma ku bada tarbiya sosai wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu anan yake cewa tazawwajul wadu alwaduda ku auri mata masu son ku kaga daga nan yake nuna maka cewa a musulunci babu auren tilas a dauki wacce a ba wani saboda ana ga wani ne ana ga kaza ne ana ga ba za a iya hana shi ba ana ga ba idan tana son shi ai in batta son shi kowane ne rihin asirin shi ya ruwa ma kanshi asiri ya janye makamman shi daga wannan wuri ya je dora su a wani waje amma kaga mutum wai ya je an ce ba a son shi amma kuma yana ta faman sai ya hauro daga sama daga uwayen yaran yarinya za su zai biyo uwayen dole su natsar da yarinyan nan a nuna mata cewa ba za su sa su kunya ba an rige an yi magana an rige an bada an rige an yi wane ne lalle wannan akwai hatsari mai girma a cikin shi kuma akwai zalunci a cikin shi ko namiji ko mace kar a tirsasa wa wani ya aure wanda baya so zamantakewa na aure abu ne wanda yake hassas abu ne wanda yake da muhimmanci wanda bai kamata ba ya zamanto a dauko mutumin da baya so a zo a sa shi a inda baya so din nan baya halatta gaskiya uwaye su ji tsoron Allah subhanahu wataala kar su tauye haƙƙin da diya suke da lalle kai ne ku ne uwaye ku ne kaza kuma kuna da ƴancin da za ku zaba mata waye cancanta kenan ku bata shawara wacce wani muna ga ya cancanta saboda kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wannan babu lahi in tashi tana son shi khalas an bata son shi kuma tana da iko za ta ce bata son shi a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata mace tazo take magana akan cewa wani ya ishe ta ita ma an yi mai auren ne ta gaji tace ta gaji bata iyawa mazalla ce kina tuhumar shi ne akan addini shi tace wallahi banna tuhumar shi akan addini shi amma kawai naji na gaji yani da shi to kaga irin wannan yana barantana wanda ba yi ba akwai zalunci a cikin tirsasawa mutun ya aure wanda baya so to don haka anan mutun yayi kokarin mazalla ke sheke cewa tazawwajul wadudal waluda matan da suke son ku kada ka nuna naci kar ka nuna wane ne kaga wani har zuwa zai yana neman wani maganin horin jini ko ko maganin wane ne ko maganin wane ne ka bar addininka kai asbannan kudinka kawawantar da hankalinka sannan kuma zaka barar da addininka ko kuma a dauko wacce a dora ta allan karhe ko a dauko wani a dora shi waye rubutun hatakka ko ayi wane ne sauransu to mutum idan ya tashi aure ya auri matar da take son shi wanda bata son ka Allah kiyaye hanya dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunni akan ku aure wanda suke son ku sannan kuma yake cewa alwalu da ku auri matan da suke aihuwa ta yaya za a gane tana aihuwa malamai suke cewa a duba mahaifiyarta sai a duba yayinta wanda suka yi aure yaya suke daga wannan daga yayinta da uwayenta ana iya daukar mai zurgin cewa tana aihuwa da yawa ko bata aihuwa da yawa shi musulunci kira yake akan aihu kuma duk mutumin da mai inde mai imani ne yayi imani da Allah yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yanda zai yi yayi da awar cewa a rage aihuwa sai dai wasu ababe ne wanda yake wajibi ne a gare mu mu fahimta wannan magana a yawaita a aihu da yawa magana ce a cikin Qur'ani magana ce a cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma al-Qur'ani mai girma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi magana akan wajibi ne al'umma a tarbiyantar da su kaga maganar da Allah yake ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara magana ce akan tarbiya an ja hankalin mutane an ja kunnin su akan ta su tsaya su dage su ba ɗiyan su tarbiya sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya harraka da mutane ya harraka su akan su tashi su ma su yi aiki ku yi ta aiwa ku tashi ku yi ta aiki kuma komin karancin aiki komin yanda kake ga dan kararrami ne kai dai wannan aikin ubangiji subhanahu wataala yana dai sanya masa albarka karshe kuma kaga ka dace da abubuwa masu yawa a cikin rayuwanka amma ba daidai bane ba a ce ai yanzu gashi yara ana ta aihu yara an rasa yanda za a yi da su an rasa yanda za a rubuta su makaranta likita ta yi kaɗan wane ne ya yi kaɗan an yi wane ne wannan maganganu na jahilci duk wata ƙasa da take ji da kanta a yau a duniya za ka samu cewa suna da tadarus sukari wanda yake iya da yawa adadin mutanen ƙasar suna da yawa yanzu ƙasar China da irin abubuwan da take kirkira na irin na zamani na sadarwa da wane ne ka duba ƙasar yadda take da mutane ne wanda sun fi miliyar ɗaya da wani abu kusan kashi ɗaya cikin ukun duniya kusan su ne mutane ne miliyar 1 da rabi a cikin afwan cikin mutane cikin kusan miliyar 7 suke rayuwa a duniya kenan dai kaso ne mai yawa a cikin ta'idadin nasu kan na alam amma ka duba ka gani duk abin da ka doka za ka ga masnu' suni'a fi tana suni'a fi an yi shi a shin sallon da suke hannunka ratarkin da yake hannunka a fare kala kala wasu fankoki wani wane ne wani hutulun da ake kunna duka daga can suke zawa dan adam rahama ne ba yanda za a ce dan adam ba rahama bane ba haka al'ayat ta halin mutum mai imani ya huta daga cikin bayan maganar cewa mu kaza kaza an yau idan aka kasar ta shiga cikin matsala hawamala Allah kiyaye mazalla ya harraka mutane akan cewa su yi aure kuma su aifi diya da yawa kuma su tsaya su jajirce su ba wannan diyan tarbiya wannan al'umma mazalla zai yi alfahari da su a gobe kiyama zai yi alfahari da mu a gobe kiyama insha Allah ta'ala sannan kuma abu na hudu duk mutumin da ya aure istakmala nisfad din ya cika rabin addinin shi a cikin niyya da zaka yi na yin aure ka rika kwadayi na cewa yanzu ho daga nayi aure rabin addini na ya cika mazalla ke cewa idan dayan ku yi aure faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fi nisfil baqi idan mutun yi aure rabin addini shi ya cika da ka yi tsoron Allah a sauran rabin daya da ya saura to a cikin niyya da zaka yi zaki na yin aure ka rika tunato irin waɗannan abubuwa su zama to a cikin niyya kamar su ne abubuwan da suka sabbana suka hadu suka dunkule suka sa kai tunkudu zuwa ga yin aure abu na biyar sannan kuma duk mutumin da ya aure namiji ko mace namiji ya dace da mace ta gari mace ta dace da namiji na gari to wannan abu shine jin dadin rayuwar duniya manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi ingantacce a duniya mata' duniya gidan jin dadi ne kankane wa khairu mata'iha almar'atu salihah mafi alherin jin dadin gidan duniya shine mutun ya dace da mace ta gari duk yanda namiji yake ga cewa ya kai ya kawo billahi alazim indai ya hadu da wata yar kamun iska to kaga zuwan shi kenan shi ma sai ya zama dan kamun iska amma idan ya samu mace natsatsa ta kirki wanda ta san inda aka sa gaba to da izinin Allah koda shi wannan din nashi yana rawa to da izinin Allah abin zai yi kyau saboda ta san abin da ya kamata a yi za ta iya kulawa da shi za ta iya kula da addinin shi za ta iya kula da tarbiyyar yaran su za ta yi kaza za ta yi kaza za ta yi kaza idan namiji ya dace da mace ta gari haka ita ma matar in ta dace da namiji na gari wannan zai taimaka mata akan tarbiyyar da yayanta zai taimaka mata akan zamantakewa mai kyau mazalla ke cewa shi mutum na gari mutum mai imani shine mutumin da in zama zai yi da mace zai zauna da ita a cikin kyautatawa idan zaman ya gagara ba aibi bane ba ba laihi bane ba sannan kuma zai sake ta zai rabu da ita a cikin mutunci ba irin namijin da zaki aura ba kina ya sake ki yana tattare ki ta girma banki ko kuma a rika jeho miki kayan ki waje wannan kwarai da gaske addinin musulunci bai rar irin wannan ba to wajibi ne a lokacin da ka tashi yin aure ka rika tunato irin waɗannan abubuwa kenan ya taimaka maka akan zaben miji na gari kai ma ya taimaka maka akan zaben mace ta gari sannan abu na shidda shi wannan aure daga cikin niyyar da zaka yi wajen yin shi ki rika tuna cewa wannan aure in kika yi zai kare miki ganin ki ba za ki kalli duk abin da yake haramun bane ba sannan kuma zai kare miki gaban ki ba za ki abin da yake alfasha ba saboda shi aure kariya ne hisn ne mani' hisn ne mai karhi game da abin da ya shahi mutun namiji ne ko mace ne idan mutun yayi aure kenan ubangiji subhanahu wataala ya arzuta shi da samun inda zai safke sha'awar shi to amma idan ya zamanto a cikin niyyar da kake da na aure babu wannan niyyar kawai aure naga tashi naga ana yi kawai inna wajen na aba ana ala ummatin ne kai ma ka saba kai gaba ana aura maka ita ko sati ba ai ko har samu matsala saboda kana ga cewa kawai haka kana rayuwar ka wata za su ta bata maka lokaci to amma in kana tuna cewa in kallo za ka yi ka kalle ta ka kalla ita ce halaliyarka sannan kuma idan kana buƙatar ta ne ta bangaren kwanciyar aure ita ce halaliyanka kana tuna irin wannan darajar da kima da take da kuma ya cikin niyyar da dama kai aure daga cikin niyoyi da yawa daga cikin irin kalan niyyar da zaka yi dama wannan abun yana ciki to sai kaga Allah ya taimaka maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane guda uku suna da haƙƙi akan Allah ya taimaka musu daga cikin su manzo Allah sai ambata mutumin da yayi aure yake so ya kame saboda kar ya je aikata abin da ba daidai ba kar ya je a same shi a wani matsala kar ta je a same ta a wani matsala sai ta yunkura ta gaggauta ta samu daga cikin niyoyin aure ya zamanto tayi wannan auren saboda za ta samu wanda zai ɗebe mata kewa na ɗa namiji shi ma haka namiji zai samu za ta ɗebe mishi kewa na ɗiya mace to wannan sai kaga Allah ya sanya albarka a cikin zamantakewa kuma abin nan da kai auren dan shi sai kaga Allah ya wadatar da kai bayan ka samu nutsuwa abu na bakwai idan mutum ya daga cikin abin da ya kamata mutum ya sanya a cikin niyoyin da ya kamata wajen yin aure cewa zai taimaka wa wanda zai aura akan ta kame kanta kar ta yi abin da ba daidai ba shi ma wanda za ta yi aure ita macen ita ma za ta taimaka auren da wanda za ta auren za su taimaka wa juna ne akan cewa kar su yi wani abin da ba daidai ba a irin haka baya halatta ga mace ya zamanto tana sanyawa mai gidanta mijinta sharadi na in zai kwanta da ita kwanciya na aure dole sai an yi wane ne dole sai an yi kaza ko kuma tana son kaza ko kaza ko kaza da irin ababen da zaka rika ji wanda bakka tsammahanin kwakwalwar dan Adam zai iya tuno su amma za ka ga a cikin wasu zamantakewa haka ake fama da shi a dama kiniyan zaki tsaya kanki da kahonki akan ki ga cewa kin raba wannan mutumin in dai magana ce ta diyama ce to zaki yi kokarin ki bakin abin da zaki iya ta bangaren kwalliya ta bangaren jan hankali ta bangaren sanya irin tuwahin da yake so ta bangaren gasan abubuwa da yawa haka shi ma namijin yayi wannan niyyar na cewa in dai matar shi in dai auri wannan baiwa Allah to zai tsaya tsayin daka yaga cewa ya doke mata duk wani abin da take da shi na sha'awan da namiji gurgurdan hali to wannan yana taimaka akan daga cikin irin niyoyin da ya kamata mutum yayi sai kaga abin yayi kyau sannan kuma duk mutumin da yayi aure daga cikin niyyar da ya kamata yayi cewa Ubangiji subhanahu wataala zai mushi budi akan kohohi na arziki kar ka taba tsammanin cewa aure bala'i ne da yawa daga cikin matasa suna nan tsoro suna jin tsoron cewa wai yaya za a yi kaman shi dan abin da yake samu bai takara kariya ba kuma ya je aure kar ka yi tsoron talauci in dai kana da sababin da zaka ga aiki nan komin karancin shi to samu matar da zaka aura ka roma kanka asiri amma sai na gina gida sai na sayi mota sai na yi wane ne sai an yi wane ne sai an yi wane ne wannan a ina kuka rattaba hannu da Ubangiji subhanahu wataala cewa zaka yi gida a rayuwanka ma gaba daya a ina kuka rattaba hannu da Allah cewa zaka sayi mota a rayuwanka gaba daya ina kuka rattaba hannu kuka doki alkawali tsakaninka da Allah cewa za ku yi kaza a lokaci kaza ko kuma Allah zai baka kaza duk abin da Allah ya kaddarta zaka mallaka kasancewar kai aure wallahi sai dai ƙara bude maka kohohi daban-daban wanda kake tsammani da wanda baka tsammani kuma duk wani mutum magidanci wani mutum mai aure ala zalika min shahidina kai ko masu kuɗi ka duba ka gani mafi yawanci suna kuɗi ne bayan sun yi aure ba kayan su yi aure ba mafi yawa kuɗi dai kuɗi riƙaƙƙen kuɗi ana yin shi ne bayan aure ba kayan aure ba saboda wanda zaka auren nan kaman wata kohwa ce ta arziki wani azururu ne na arziki aka Ubangiji zai karkato maka ita tana ƙarƙashin ka haƙƙinta sai kai ne kaman induro kanka zai zubo idan ya zubo kai kuma sai ka riƙa ɗauka kana sarrafa musu yanda ya kamata idan kuka samu ƙaruwa halin wani azuru sabo ya ƙara buɗin maka na arziki to haka zaka ga abubuwa suna ƙara buɗuwa a gare ka aure rahama ce ba na wasa ba kar mutum ya bata wa kanshi lokaci da lissahe-lissahen abinda baka ajje ba bakkar dalilin su kar ka wahaltar da kanka idan Allah ya kaddarta abin zai zo kai dai ka ɗauki mataki da sababin da ya kamata amma ka tsaya ka rika sai kai kaza sai an yi wane ne sai wane ya mutu sai kai abin da kake da kake da shi kake da iko akan shi kake da daman yin shi kai shi dan aure daga cikin abin da yake taimaka yana taimaka mutum akan arzikin shi ya karu kwarai gaske sosai sosai sannan kuma daga cikin niyan da namiji ko mace zai yi a lokacin da yazo aure ya rika niyan cewa zai yi tarbiya ma'ana zai dauki dawainiyar wasu al'umma da kiwon su wanda a cikin wannan kiwon nasu kuma akwai lada da zai samu daga Ubangiji subhanahu wataala sannan kuma abu na gaba a gurguje kasancewar lokacin ya kare duk mutumin da yazo yin aure to ya tabbatar da cewa fa ya sa aniyar shi cewa idan Allah ya arzuta shi da diya mata ya tarbiyantar da su tarbiya mai kyau to wannan za su zama tumin shi sutura daga gidan wuta bi mana za su kare shi ba zai shiga gidan wuta ba haka kuma duk mutumin da zai zo yin aure namiji ko mace ya sa niyya a ran shi cewa yana fama ne zai yi aure ya aihi da na gari wanda koda bayan kai ka mutu zai rika maka adda Allah ya kai rahama kabarin mahaifina Allah gafarta mishi Allah ya yi mishi kurakuren shi Allah dauka matsayin shi cikin salihai na gari da sauran addu'o'i makamantan wannan to waɗannan ƴan uwa musulmi da sauran su sune irin niyyan da ya kamata mutun yayi lokacin da yazo aure aure da ibada ce aure ibada ce ka sa wannan abun a cikin kanka ki sa wannan abu a cikin kanki idan kuka sa wannan abu a ranku zai taimaka muku zai agaza muku kwarai da gaske a cikin zamantakewar da kuke yi amma idan zaman to ana ga kaman wani wata sharika ce wadda kowa iya da irin nashi bangare to sai ga ana ta samun takulkulu ana ta samun matsaloli da sauransu ubangiji subhanahu wataala ya shirye da mu karantarwar da aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله